الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 26 ga watan Al-Muharram shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 12 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala bala yi fikar indirasi ne idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai me ke kusantar da bawa ga ubangijinsa ba abin da ke kusantar da bawa ga ubangijinsa illa abu daya wanda ake kiran shi da attaqwa idan aka ce attaqwa a Hausa shine tsara dokokin ubangiji subhanahu wataala wanda ma'anar taqwa a shar'anci malamai suka ce imtisalu la awamir wajtinabun nawahi kwatanta abinda aka umarce ka da shi nayi kai bakin gurgurdan iyawa abinda aka ce ka daina kai tsaye ka daina to wannan abu daya shike kusantar da bawa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana yi masa biyayya kamar yanda hadisi ne al-Qudsi wanda hadisin na cikin Sahihul Bukhari Ubangiji ta'ala da kansa yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu il ahbi shay'in wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alay wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوبينا ولئن استآذني لأوئذنا وما ترددت عن شيء أنا فائله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته a takaice anan ubangiji ta'ala da kansa yake cewa bawana bai taba kusanta ta da wani abu mafi suruwa a wajena ubangiji ta'ala yace sama da abinda na farlanta masa kenan a farko me ake bukata mutum ya tsare farilla ma'ana abinda Allah subhanahu wata'ala ya tilasa maka na ibada to bayan mutum ya tsare abinda Allah ya wajabta masa abu na biyu wanda zai biyo baya shine ayyuka na nafila na nafilfili shine sai yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba na kusanta ta da nafilfili ubangiji ta'ala yace sai ya kai matsayin da zan kaunace shi idan na kaunace shi zan zamanto jin sa wanda yake ji da shi na zamanto ganin sa wanda yake ganin abubuwa da shi na zamanto hannun sa wanda yake damkar abubuwa da shi na zamanto kafar sa wanda yake tafiya da ita ubangiji ta'ala yace na rantse da girma na da buwayata in har ya roke ni wani abu ubangiji ta'ala yace na dawo alƙawarin zan bashi kuma yace na rantse da girma na da buwayata in har ya nemi tsari da kariya ta dangane da duk wani abu da yake jin tsoro ubangiji ta'ala yace na dawo alƙawarin zan bashi kariya to wannan hadisi na nuna mana abin da ke kusantar da bawa ga ubangijinsa shine abu na farko mutum ya yayi kokarin gabatar shi da ayyukan da Allah ya wajabta masa bayan ka kiyaye farillai sai ka biyo baya da nafilfili wannan ku gaba daya daman suna jumulce ma'ana suna dunkula a ƙarƙashin takawa kenan tsara dokokin ubangiji ta'ala yin abin da aka ce ka yi bakin gurgudan iko dina abin da aka ce ka dina wannan shine iya abin da yake kusantar da bawa da ubangijinsa na'am ha to dangane da shi hadisin yana karshen sahihul bukhari shine ma dai hadisi na karshe iya yanda lafazin tasbihin yanda yake kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi an gane ku manzon Allah yake cewa kalimomi biyu waɗanda suke masu nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama masu saukin fada akan harshe waɗanda suke soyayyu a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana wanda Allah yake so yake kaunar su manzon Allah yace subhanallahi alazim cewa subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi haka sigar tasbihin yake kamar yanda yake cikin hadisi waɗannan kalmomi biyu sune mafi soyuwa a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala dadin fa'ida wannan hadisi sai ka sa shi a layin hadisan da suke nuna cewa aikin bawa shine za a auna a ranar kiyama tare da cewa duka ya inganta aunayin alkiyama auni daban-daban wani lokaci a auna aikin da bawa ya aikata a rayuwarsa na duniya shine Allah zai saurara shi a saka shi a cikin sikeli kamar yanda a wannan hadisi yace sakila tani fil mizan masu nauyi a cikin sikeli wani lokaci shi mai aikin karan kansa shine za a dora akan sikelin a auna kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa mutum wanda yake koshashe wanda yake kiba-kiba za a zo da shi a ranar kiyama a saka shi a cikin sikeli manzon Allah yace ba zai yi nauyin fuffukin sauro ba kuma ga hadisi wanda yake sahihi lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya hau wata itaciya sai gyautar shi sai dan janye wasabai sai suka ringa dan mulmushi saboda yana da kauri wanda yake siri-siri manzo Allah sai yake cewa kuna al'ajabi dangane da kaurin sa yace wallahi kaurin sa yafi dusun Uhud nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama kaga wannan ma yana nuna cewa mai aikin wani lokaci karan kansa shine za a saka cikin sikelin a auna sannan kuma ga hadisin bitaqa wanda yake nuna littafin aikin ka shi za a saka a cikin sikeli a auna a ranar kiyama wanda manzon Allah yake cewa a ranar kiyama za a zo da wani mutum daga cikin al'umma Ubangiji ta'ala ya bashi masa littattafan aikin sa littafi 101 kowane littafi daya manzon Allah ya ce girman sa da tsawon sa iya ganin mutum ma'ana daga nan ganin ka in zai hango kilo 50 to shine iya tsawon littafi wannan bawa ya rasa inda zai sa kai shi Ubangiji ta'ala sai ya ce kwantar da hankalinka kana da wata ajiya a wajen mu wanda baka santa ba yau yini ne na adalci ba za a zalunce ka ba kamar yanda a kasance ana zaluntar ka a duniya a lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya sanya a fito da wata ilmi baka ma'ana wata ilkart sai bawa ya ce ya Ubangiji na ina wannan kart ina waɗannan littattafai 101 ina za ta rinjaye su Ubangiji ta'ala sai ya ce kwantar da hankalinka yau yini ne na adalci ba yini bane ba wanda yake na zalunci a lokacin nan waɗannan littattafai 101 gaba ɗayan su sai Allah ya sanya a saka su a cikin tafin sikeli sannan a tafin daya sai Allah ya sanya a saka wannan bidaka ana saka wannan bidaka gaba daya sai ta rinjaye waɗannan littafi 101 wanda abin da yake rubuce a cikin wannan bidaka shine kalimatu shahada ma'ana la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna wani lokacin awan da za a ma bawa littafin aikinsa ne za a auna a ranar kiyama wanda hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna fadala ta tauhidi ma'ana kalima ta la ilaha illallah babu wani abin da ke rinjaye ta na'am
cewa sai dai mai nuna bakin ciki mu akan dukkan zafi da za a iya yi tunda yanzu ba mu shirya ke ne yanzu ba shi ma wancan hadisin kaka za mu yi mai aiki da shi ke
to ba maganar cewa mu nuna bakin cikin mu da damuwar mu wannan kenan ga wanda ba shi da iko amma matukar kana da karfin canza dukkan wani munkar da karfinka to wannan ya zama wajibi a kanka idan baka da karfin da zaka canza shi to anan sai ka faɗa da hanshi idan ba zaka iya faɗa bane zaka dawo mataki na uku shine kyamar abu da zuciya an gane ko kamar yanda hadisi ke cikin sahihu muslim riwaya ta abu sa'id al-khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika adaful iman to dan haka ba kasancewar ba a shari'a ta musulunci a yau gaba ɗayan wasu abubuwa munkarata a ce sai dai mu kyamata da zuciya a'a duk abinda zamu iya canza shi da karfi dole ne mu canza shi da karfi abinda ba za mu iya canzawa ba sai mu faɗa waɗanda suke da iko na canzawa su canza in ba za mu iya faɗa da harshen mu to iya abinda ya zama tilas a kanmu shine mu kyamaci abinda zuciyarmu darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun tsaya ƙarshen hadisi na wato na 56 wanda kafin shi da shi da na 55 iya abinda suka kunsa shine kasancewar mumini a duk lokacin da zai gana da ubangijinsa ma'ana sallah to iya abinda ake bukata ya kakkabe zuciyarsa dangane da dukkan wasu tunani wanda yake na duniya duk wani abu wanda yake na shagalce-shagalcen rayuwa mutum ya maida shi gefe saboda ita sallah wata ganawa ce ta musamman wadda bawa ke yi tsakaninsa da ubangijinsa wanda wannan ganawa kuma ba ta tabbata dole sai zuciya tana halarci ma'ana duk wani abin da zai shagaltar da kai ka maida shi gefe, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a cikin hadisi sahihi. Manzon Allah yake cewa shi mai sallah na ganawa ne da Ubangijinsa. To dan haka su waɗannan hadisai guda biyu na 55 da na 56 sai aka nuna mana matukar akwai abin da zai iya shagalar da kai a cikin sallah, to abin da ya dace ka gabatar da shi kafin kai sallah. Wanda hadisi na 55 Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza uqimati ssalatu wa hadara al'asha'u fabda'u bil 'asha. Idan aka tada iqamar sallah wato abinci ya halartu, manzon Allah yace fabda'u bil 'asha, ma'ana ku kauda abincin kafin sallar. Kamar yadda bayani ya gabata, shi al'asha suna ne na abincin da ake cin shi wato bayan magarba kenan, abinci wanda yake na yamma, domin shi lafazin al'asha wato kasancewar duhu wanda ke kasancewa a farko bayan fadawar rana, shi ne ake kira da al'asha. An gane ko? In abincin rana ne shi ne ake kiran shi da algada, karin kumallo shi kuma sai a ce masa al-fudur. Amma duk da cewa shi hadisin bai keɓanta ba da abincin dare kawai, sawa'an abinci ne wanda yake na rana ko ma na wani lokaci ne, in dai aka kawo abinci ga lokacin sallah yayi kuma tare da sharadin kuna da buƙatar abinci musamman wanda yake mai muci, to shine anan manzon Allah yace fawda'u bil 'asha, ku fara gamawa da abincin sannan ku je ku yi sallah. To amma mutumin da yake azumi ko mutumin da yake cikin rashin lafiya baya buƙatar abinci ko wanda yake a kushe, to wannan ba laifi ya je ya yi sallah sannan in ya gama ya zo ya ci abinci. Menene hikima a nan aka ce a fara da abinci gabanin sallah? Saboda karkaje sallah tunaninka kuma na wajen abinci, kaga ganawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba za ta tabbata ba. Me yasa? Saboda kasancewar tunaninka ba a wajensa ba yake, a wajen abinci yake. Shi kuma so ake lokacin da ka fuskanci al-qibla ka san da cewa gaban wa ka tsaya, ka tsaya ne gaban zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Ka tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala, domin manzon Allah ya tabbatar mana duk lokacin da bawa ya kabbara sallah Ubangiji ta'ala na fuskantar shi, kuma wata tattaunawa ce kuke ta musamman tsakaninka da shi, wanda wannan tattaunawa da kuke ya kamata ka fahimci me kake faɗa, domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, Ubangiji ta'ala zai ce da shi hamidani abdi, bawa na wato ya gode mu. Idan ya ce arrahmanir rahim, Ubangiji ta'ala sai ya ce afna alayya abdi, bawa na ya kyautata min yabo. Idan ya ce maliki yawmiddin, Ubangiji ta'ala sai ya ce majjadani abdi, wato bawa na ya girmama ni. A wata riwaya fawwada ilayya amra, bawa na ya miƙa lamarinsa gaba ɗaya zuwa gare. Idan ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ubangiji ta'ala sai ya ce haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, wannan tsakanina da bawa na ne, ibada haƙƙi na ce. An gane ku? Neman agaji wannan haƙƙi ne na bawa na, kuma ya cancanta yin agaza masa. Idan ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Ubangiji ta'ala sai ya ce haba li abdi wa li abdi ma sa'al, wannan na bawa na ne, kuma ya cancanci in bashi abin da ya roƙa. To irin wannan ganawa so ake duk abin da kake karantawa na Alkur'ani ya zamanto kana bada tunaninka da hankalinka a nan, koda baka fahimtar larauci kuma ka san da cewa gaban wane ne kake tsaye. To dan haka kaga mutumin da yake cikin hali wanda yake na jin yunwa, ga abinci ya zo kuma ga sallah, tunaninsa zai karkata zuwa wannan abinci dan haka anan manzon Allah ya ce mu fara da abincin kafin sallah hadisi na 56 shi ma dai riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada cewa la salata bi hadrati qa'am wala huwa yudafi'u la akhbasan manzon Allah ya ce kada wato musulmi yayi sallah matukar abinci yana halarci shine anan malamai suka ce la salata anan ai la yusalli al-insan kar mutun yayi sallah an gane ko dan kar ka fassara shi akan cewa babu sallah ingantacciya bi hadrati ta'am a sababin halartuwar abinci a ba anan sababiya ce kenan la salata ai la yusalli al-insan kar musulmi yayi sallah bi hadrati ta'am a sanadiyar wato halartuwar abinci amma anan sai mu kayyade matukar yana da bukatar abinci in baya da bukatar abincin ba laifi yakan iya zuwa yayin sallah saboda hikimar a bayyana take sai yace wala huwa yudafi'u al-akhbathan manzon Allah yace ko a halin wato dauda dannan guda biyu suna tunkudar shi wato bawali ko bayin gari duk lokacin da kake jin bawali ko bayan gari ya matso ka to ba maganar ka kabbara sallah iya abinda zaka yi sai ka ajje hankalinka ka je ka biya bukatar ka bayan ka biya bukatar ka ka gama sannan ka je ka yi sallah a nitsi koda sallah ta jama'a za ta kuce maka dan a wancan hadisi da ya gabata akwai riwaya ta Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda manzon Allah ya ce in abinci ya gabato in lokacin sallah yayi abinci ya gabato ku fara da abincin riwaya ta Abdullahi dan Umar sai yake cewa wa Allah yu'ajjila fi akli wa la yaqumu minhu hatta yafruga min kar mutun yayi gaugawa a wajen cin abincin kuma kar ya tashi ya bar abincin sa wato sai ya gama cin abincin a cikin natsuwa da kwanciyar hankali to dan haka anan sai yake cewa la salata bi hadrati ta'am kar mutun yayi sallah a sababin halartuwar abinci idan yana da bukatar abinci sai ce wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan kar yayi sallah a halin wato dauda dannan guda biyu wato suna tunkudar shi al-akhbasan lafazi ne wanda yake musanna an gane ko al-alif wa nun litathniya kenan mufrad din sa shine al-akhbas al-akhbas ko wannan wato ismu tafdhil ne ma'ana mafi datti kenan dan ba abin da ya wuce bawali da bayan gari wato kazanta da dauda shine yace kar mutun yayi sallah halin wato dauda dannan guda biyu suna tunkudar shi don haka dai a takeice a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana cewa duk wani abin da zai shagaltar da mutun dangane da ganawar da yake da ubangijin sa to ya kamata ya kawar da shi kafin ya tsaya to dan haka anan malamai suka karhanta mutumin da yake cikin tsananin jin yunwa wato yayi sallah ko mutumin da yana cikin hali wanda yake na fushi ko mutumin da ya gaji gajiya wanda ta kai matuka ko mutumin da yake cikin wani radadi na rashin lafiya wanda yake mai tsanani ko mutumin da kishirwa ta dame shi ko wanda murna da farin ciki sun cika zuciyarsa ko mutumin da bakin ciki da bacin rai wato ya same shi duk a cikin irin waɗannan halaye ba a buƙatar mutum ya kabbara sallah iya abinda ake buƙata ka shiga natsuwa ka shiga hayyacinka saboda duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda za su iya shagaltar da mutum waɗannan abubuwa biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali abinci ko bayan gari ko bawali wannan akan su zaka kiyasta duk wani abin da zai iya shagaltar da mutum don haka bai dace ba irin wannan lokaci mutum ya kabbara sallah idan ka koma da tattafai na fiqhu Allah ya sa kauta ma malaman mu da alkhairi sun ambata abubuwan da an karhanta mutum idan yana cikin halin su ma'ana ya kabbara sallah amma in dai daga cikin irin waɗannan illoli sun koru to ba laifi mutum yakan iya yi yau za mu tashi kenan hadisi na 57 قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السابع والخمسون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهد عندي رجال مرديون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa shahida indi rijalun mardiyun yace wasu mazaje waɗanda suke yaddaddu a wajena wanda bana kokonto game da al'amarin su na yarda da su na yarda da adalcin su an gane ko jama'a ne waɗanda suke masu gaskiya tsakanin su da Allah kuma masu gaskiya tsakanin su da bayin sa waɗanda ba wani al'amari na kokonto game da su wa yake nihi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ne Allah ya turo sako daga saman bakwai cewa ya yarda da su dan haka Abdullahi dan Abbas yace shahida indi rijalun mardiyun wasu mazaje waɗanda suke yardaddu a wajena ina kai ina cewa baka yarda da wanda Allah ya yarda da shi da saman bakwai a matsayin ka na mu'mini dole ka yarda da su zababbu ne daga cikin halitta wanda Allah ya tankadi ya rauraye ya zabe su su zamanto abokan zama na fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah ya turo sakon ya yarda da su dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa duk lokacin da aka ambaci sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abinda za ka yi sai kai masa addu'a ka ce radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kamar yanda ubangiji ta'ala ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwan anan Allah ya ce gaba ɗayan su ya yarda da su da can fadar sa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا to dan haka anan na nuna mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da babban matsayi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala sai yace wa ardahum umar yace mafi yadda su wanda nafi yadda nafi amincewa daga cikin su gaba daya an gane ko a wannan magana da yake yace shine umar Allah ya kara masa yadda wannan na nuna mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su sun tsiya ce madaurin ki daya wanda kasancewar junan su na girmama juna junan su na darjanta juna junan su baya tuhumar juna yanda anan shi Abdullahi dan Abbas tayi wanda nafi yarda da shi nafi amincewa da shi gaba ɗayan su waɗannan mazaje yace shine Umar wanda anan wannan wani matsayi ne ga Umar Allah ya kara masa yadda wanda ga ya faɗi daga cikin ahlul baiti Abdullahi dan Abbas iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito yace ba wanda yafi yadda a cikin wannan mazaje sama da Umar wanda wannan kai tsaye mai da martani ne zuwa ar-rawafid ko kuma mu ce ar-rafiba ma'ana ɗin shi a wanda su ba su da maki illa Umar Allah ya kara masa yadda da Abu Bakar da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babban makiyin ɗin shi'a a duran ƙasa shine Abu Bakar na biyun shi shine Umar na ukun su sai Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu wato sai Hafsa ya Umar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda gaya anan Abdullahi dan Abbas yake ba da kyautawar shaida akan Umar cewa wanda yafi yarda yafi amincewa daga cikin su yace shine Umar Allah ya kara masa yadda Umar yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta taqulu ash-shams wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da yin sallah bayan asuba wato sai an kai lokacin da rana ta hudu wace sallah anan ita ce sallah ta nafila kuma nafila wanda take marar digi sai ce wa ba'da al-asr haka nan bayan la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani game da yin sallah hatta tabru har zuwa lokacin da rana za ta fara hatta anan sai ka dauke ta bi ma'ana ila an hatta taqulu ash-shams ay ila an taqulu ash-shams hatta taghrub ay ila an taghrub ash-shams to kasancewar anan na nuna mana cewa nafila yinta haramun ne bayan sallata asuba har zuwa lokacin da rana za ta hudu in ta hudo ma sai ta daukaka gwalgwadan tsawon goran mashi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin hadisin Amr ibn Abasa haka kenan bayan la'asar baya halatta mutum yayi nafila sai an kai wato lokacin da rana wato ta fada in ta fada koda ba a tada ikamar sallah ta magariba ba to a wannan lokaci ya halatta mutum yayi nafila kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba to illa kasancewar wannan hadisi na nuna mana wasu lokata guda biyu wanda aka haramta mana yin sallah a cikin su wanda a dunkule lokata ne kamar kusan guda biyar wanda haramun ne ga musulmi yayi sallah sallah mara digi ko kuma mu ce nafila a irin wannan lokaci lokaci na farko shine bayan kenan sallar asuba sai rana ta hudu na biyu bayan la'asar kenan sai rana ta fada na uku lokacin da rana ke hudowa haramun ne musulmi yayi sallah sallah wadda take ta nafila lokaci na hudu shine lokacin da rana ta kai tsakiya ta tsaya cak tana famar karkata inuwa bata sauka ba a wannan lokaci haramun ne lokaci wanda yake na biyar shine lokacin da rana ta je fadawa waɗannan lokata guda biyar gaba ɗaya hani ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin sallah a cikin su su waɗannan lokata guda uku na hudowar rana da fadawarta da lokacin da ta kai tsakiya hadisin na cikin sahihul bukhari hadisin wato uquba ibn amir al-juhani Allah ya kara masa yadda ke cewa salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina taqulu ash-shamsu bazigatan hatta tartafi وهنا يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وهنا تضيف أي تميل الشمس للغروب يأتي لوكتا أكما زن الله صلى الله عليه وسلم يكسنشي نهان مدنغني دين صلى أجكنس كما يهاني مدنغني دبني ممتم أود أن لوكتا بداؤك سيأتي لوكتا درانا كي هدوا حرام النيمي صلى haramun ne mu jama'a ta musulmi mu gunne ma matanmu a wannan lokaci shine yace sai rana ta hudu ta daukaka hatta tartafi lokaci na biyu sai yake cewa wahina yaqumu qa'imu dhahira da lokacin da garjin rana ya tabbata ma'ana rana ta kai tsakiya tana jiran ta karkata misali yanzu kaddara cewa rana tana karkata a 12 da rabi inuwa tana sauka kenan misali wajen 12 ko misali wajen 11 da rabi a irin wannan lokaci haramun ne mutumi yayi sallah haramun ne kuma abin ne mamaci ma'ana in ya kai misali kamar misali wajen 12 da zamu kiyasta kaddara cewa a 12 da kwata ko 12 da minti 10 lokacin azhar yake shiga to a irin wannan lokaci haramun ne kai sallah ta nafila haramun ne kuma abin ne mamaci sai a bari sai inuwa ta sauka ma'ana lokacin azhar ya shiga shine yace wahina yaqumu qa'imu dhahira hatta tazu lokaci na uku sai yake cewa wahina tabayya da lokacin da rana ke karkata zuwa fadawa a wannan lokaci shi ma haramun ne yin sallah ta nafila kuma haramun ne gunne mamaci sai ta fada tukwa to wannan hadisi da muka karanta shi kuma sai yake nuna mana bayan asuba sai rana ta hudu ta daukaka bayan la'asar haka nan hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin nafila wato sai rana ta fada wadancan lokata guda uku na hadisin Uquba ibn Amir wani hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana mecece illar illa ta hani game da yin sallah ta nafila a lokacin huduwar rana da lokacin fadawarta. Manzon Allah ya bayyana mana yace domin ita rana na huduwa tsakanin kafannin shaytani. A wannan lokaci wato kafirai suke yi mata sujada. Duk wasu masu bautar rana a lokacin huduwar ta da lokacin fadawarta wato suke masa sujada. In ta je huduwa shaytani sai ya tinkare ta gabace ta da kafannunsa. Haka in ta je fadawa sai ya je sai ya gabace ta da kafannunsa. Shine manzon Allah yace domin rana tana huduwa tsakanin kafannin shaytani. Kuma tsakanin kafannunsa take wannan kafannunsa take fadawa. Don haka manzon Allah yace a wannan lokaci wato mushrikai suke masa sujada. Shi kuma tsakin rana kamar yanda yake cikin hadisin Amr ibn Abasa, manzon Allah yace domin a wannan lokaci ne ake hura wutar jahannama, ba lokaci bane wanda ya dace ayi sallah. To dan haka kasancewar anan waɗannan lokata guda biyar suna nuni dangane da hani game da yin sallah ta nafila. Illa kasancewar malamai sun yi bayani wanda yake mai gamsarwa game da wannan mas'ala. Wannan lokata biyu na bayan la'asar dan karmu wato abinda muke so mu fahimta lafazin hadisin lafazi ne wanda yake am illa kasancewar an kebance shi da wasu hadisai guda biyu. A dunkula kaga hadisin kwata-kwata cayi babu sallah bayan la'asar sai rana ta fada, babu sallah bayan asuba sai rana ta hudu. Tare da cewa akwai hadisi sahihi wanda na cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i da musnad na al-Imam Ahmad wato Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam naha anis salati ba'da al-asr illa wa shamsu murtafi'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani dangane da yin sallah ta nafila bayan la'asar sai yace illa wa shamsu murtafi'a, sai dai in rana tana daukake. An gane kuma ana bata fara karkata ba zuwa fadawa. A wata riwaya sai yake cewa illa an takuna shamsu nakiya, sai dai idan rana ta kasance a tsarkake, ma'ana tana faraƙal wani rawaye ko wani jajaja na alamun fadawa bai fara cudanya da ita ba. Kenan kaga wannan hadisi na Ali yana nuna ashe na halatta ayi sallah ta nafila a bayan la'asar musamman in ya kasance kai tsaye. Kenan iya halin lokacin da wani ja ya fara cudanya da rana kenan ta fara nuna alamun fadawa, a wannan lokaci ne ya zama haram. Wanda dalili na biyu hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda, wanda Abu Ya'la al-Mawsili ya fitar da shi a cikin littafinsa Al-Musnad, haka nan Al-Imam Al-Bazzar a cikin littafinsa ya fitar da hadisin da dangane wanda yake ingantacce, shi ma littafin Al-Imam Al-Bazzar sunan shi Al-Musnad. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tusallu inda qulu'i ash-shamsi wala inda ghurubiha fa innaha taqulu wa taghrubu ala qarni shaytan wa sallu baina dhalika ma shi'tum. Manzon Allah yace kar ku yi sallah a lokacin huduwar rana kuma kar ku yi sallah a lokacin fadawarta, domin rana na huduwa kuma tana fadawa a bisa kafin shaytani. An gane ko kamar yadda wancan riwaya manzon Allah yace tana huduwa tsakanin kafannin shaytani sannan tana fadawa kuma tsakanin kafanninsa, sai yace wa sallu baina zalika ma shi'tum, amma tsakanin haka manzon Allah yace duk abinda kuka so kuka ga dama ku sallata. Kaga wannan riwaya ita ma tana nuna ashe halak ne yin sallah ta nafila bayan la'asar, haka nan bayan sallah ta asuba. Tare da cewa abu ne wanda yake ya shahara a cikin littattafai waɗanda suke musamman na fiqhu na cewa kwata-kwata sallah ta nafila haramun ne bayan la'asar sai rana ta fada, haramun ne sallah ta nafila bayan asuba sai rana ta fada, ba tare da yin bayani daki-daki akan wannan mas'ala. Har ma wasu daga cikin malamai suna ciro ijma'i na malamai akan haka, tare da cewa Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya hakaito fada ta Abu al-Fathi wato Ali ya amuri Allah ya ji kansa a cikin littafin sa kenan shi al-Imam Ibn Hajar a cikin littafin sa Fathul Bari shi Abu al-Fathi yake cewa jama'a na magabatan ƙurai suke cewa lalle hani na yin sallah bayan asuba har zuwa gudowar rana da bayan la'asar har zuwa fadawarta yace inna ma huwa ilamun bi annahuma la yutabawwa'u ba'dahuma wannan sanarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa ba a nafila bayan la'asar da bayan asuba an gane ko sanarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma al'umma cewa ba a yin nafila a irin waɗannan lokata sai yace walam yaqsid bin nahyi kama qasada bihi waqtan qulubi wa waqtan quru manzon Allah bi yinihin hani da yin sallah bayan la'asar da bayan asuba irin hanin da yi a lokacin hudowar rana da lokacin fadawarta sai malai yake cewa abinda ke karfafa wannan magana ta mu shine hadisin da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Nasa'i suka rawaito da dangane kyaukyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tusallu ba'da subhi wala ba'da al-asr illa an takuna ash-shamsu nakiya yace kar ku yi sallah bayan asuba kar ku yi bayan la'asar sai dai idan rana ta kasance a tsarkake kenan wani alamun fadawa bi cudanya da ita ba don haka anan shine malam sai yake cewa fadalla ala annal murada bil ba'diyya laysa ala umumihi kenan wannan yana nuna cewa bayan la'asar da bayan asuba baya nuna cewa a dunkula a jumulce gaba ɗaya cewa bayan la'asar ba a nafila ko bayan asuba ba a yi sai yace wa innamal muradu waqtul tulu wa waqtul ghurub wa ma qarabahuma abinda manzon Allah yake nihi da hanin kenan lokacin hudowar rana da lokacin fadawarta da abinda ya kusance su kenan anan hanin malamai abinda suka ce ya kibanta lokacin da rana ta fara yin rawaye-rawaye bayan la'asar kenan ta fara nuna alamun wanda yake na fadawa har akai lokacin da za ta fada to wannan haramun ne yin nafila a wannan lokaci amma bayan sallah ta la'asar kai tsaye ba laifi mutum yakan iya yi haka bayan asuba kai tsaye mutum yakan iya yi dalili akan haka akwai hadisi na Aisha da Ummu Salama Allah ya kara musu yadda wanda suke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya sallaci sallah ta la'asar sai ya sallaci raka'a biyu tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambayi Ummu Salama tace kwarai da gaske manzon Allah yayi amma na tambaye shi nace ya rasulullahi ka kasance kana hani dangane da yin sallah a irin wannan lokaci kuma ga yayi kana yi manzon Allah ya ce wasu baki suka zo suka shagaltar da ni nafila raka'a biyu da ake yi bayan azhar ban samu walayi har lokacin la'asar yayi manzon Allah ya ce su ne nake yi a yanzu wanda Aisha tace shi ko dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adar shi a cikin riwayarta tace manzon Allah bai taba aikata wani aiki wanda yake na alkhairi face sai ya dawoma a kansa duk abinda manzon Allah ya fara shi da aiki na alkhairi to bai yankewa dawoma yake a kansa don haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka ce mutumin da ya saba yin waɗannan arrawatib in ta kubce masa ba tare da wani sakaki ba ba laifi yakan iya ramawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama ta bayan la'asar da hadisin Ali Allah ya kara masa yadda wanda wato hadisin Asim ibn Damra yake cewa mun kasance tare da Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda a wani bulaguro Ali sai ya sallaci sallah ta la'asar raka'a biyu tare da mu domin kasarin sallah suke bayan gamawa Ali sai ya shiga cikin irin farda aka masa da ya shiga sai ya yi sallah raka'a biyu inji Asim ibn Damra yace haka Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yi kaga wannan hadisi ne shi ma sahihi wanda yake nuna kasancewar ashe bayan gama sallah ta la'asar kai sai akan iya kamar yadda kuma wancan hadisi da muka karanta shi ma riwaya ce ta Ali Allah ya kara masa yadda sai wani hadisi wanda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito wanda Miqdam ibn Shuraih daga mahaifinsa shine Shuraih yake cewa na fada ga Aisha Allah ya kara mata yadda kaifa kana yasna'u Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka annahu ya'ni bi aqibi salatihi az-zuhr wa bi aqibi salati al-'asr shine tambayar kamar yana tambayar Aisha ne yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a bayan la'asr da bayan asuba dangane da salloli Aisha sai take cewa kana yusalli al-hajira thumma yusalli ba'da harakatay manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallatar sallata az-zuhr bayan ya gama manzon Allah sai ya tashi yana fila raka'a sai ta ce thumma kana yusalli al-asra thumma yusalli ba'daha raka'atay sannan manzon Allah in ya sallaci sallata al-asr kuma sai yayi raka'a biyu wato Shuraih sai yake cewa fa ana ra'aytu Umar radiyallahu anhu yadribu rajulan ra'ahu yusalli ba'da al-asr raka'atay tace yace ni ko naga Umar idan ya ga mutum na nafila bayan la'asar Umar dukan sa yake Aisha sai ta ce da shi laqad sallahu ma Umar wannan nafila raka'a bi bayan la'asar Umar shi kanshi yana yi tace kuma walaqad alima anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sallahuma kuma Umar ya san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallace su Aisha tace uzurin Umar anan walakin qaumuka ahlul yaman qaumun quga tace mutananka kai shure mutanen yaman mutane ne waɗanda suke masu shishigi da ketare iyaka wa kanu idza sallu dhuhra sallu ba'daha ila al-asr sun kasance in suka sallaci sallata az-zuhr kawai sai su yi ta nafila ba sa yankewa har zuwa al-asr wa idza sallu al-asra sallu ba'daha ila al-maghrib in suka yi sallah bayan la'asar kuma sai su ci gaba da nafila ba sa yankewa har zuwa fadawar rana tace faqad ahsan dukan da Umar yake musu ya kyautata saboda mutane ne waɗanda ba su da kan gado kaga anan a Aisha ne take cewa tace Umar yayi wannan nafila bayan la'asar kuma tabbas ya san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi halin da yake saboda mutanen ka tace mutane ne masu wuce gona da yi in an yi la'asar ba sa yanke nafila har zuwa fadawar rana kaga sun shiga lokaci wanda yake na hali amma inda kai tsaye mutun zai yi wannan to wannan duka baya cikin hali wannan shine a iya dalilan da malamai da suka kalli waɗannan hadisai guda biyu hadisin da ke cikin sunani Abi Dawud da sunani Nasa'i da sunani wannan da musnad na al-Imam Ahmad kenan hadisin Ali da wannan hadisi wanda yake na Anas dan Malik wanda yana cikin wato musnad na Abu Ya'la al-Mawsidi da musnad na al-Imam al-Bazzar sai suka fahimci cewa iya abin da yake haramun in rana ta fara yin ja to wannan haramun ne kenan bayan la'asar in ta fara rawaya rawaya ta nuna alamun fadawa to haramun ne tun daga wannan lokaci mutum yayi nafila nafila mara digi har zuwa fadawar ta haka nan kenan bayan sallar asuba lokacin da rana ta fara yin wannan ja ta fara nuna alamun fitowa wannan haramun ne mutum yayi sallar ta nafila to amma duk wata nafila wanda take da sababi malamai suka ce ita ba ta cikin hali misali nafila wanda take da sababi tahiyatul masjid tahiyatul masjid sababin ta shine shiga masallaci in ka shiga masallaci baya halatta ka zauna matukar kana da arwalla sai kai nafila raka'a biyu kamar yanda Abu Qatada Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya sallaci sallar raka'a biyu don haka malamai suka ce zawatul asbab duk wasu nafilfili waɗanda suke da sababi to ba sa cikin wannan hali saboda me ya janyo wannan nafila raka'a biyu shine shiga masallaci haka irin su raka'a ta tawaf raka'o'i biyu da ake yi bayan gama tawafi wannan su ma ba sa cikin hali kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ku ƴaƴan Abdimanaf kar ku hana mutum man da zai yi tawafi da wannan daki kar ku hana shi da yin dangane da yin sallah a kowace sa'a tsawon yini da dare ya bani Abdimanaf لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار أو كما قال. To dan haka da irin su salatul istikhara ita ma sababin ta wannan zabi da zaka ba Allah subhanahu wa ta'ala, irin su sujudut tilawa da sauransu, waɗannan duka ba sa cikin wannan hali, musamman kuma irin su ramuwar sallah ita ma ba ta cikin wannan hali. Da mutumin da ya shagala bacci ya dauke shi ko ya manta bai yi sallah ba sai lokacin hudowar rana, ko da tana hudowa a wannan lokaci ya halatta kai sallah. An gane ku? Ga wanda ya tashi a wannan lokaci in ma sallah ko ramuwar sallah duka wannan ya halatta. Don haka wasu malamai suka ce kai hatta da ita nafilar da take da sababi ko lokacin hudowar rana ko lokacin fadawarta duka akan iya yi, domin waɗannan duka ana kiransu zawatul asbab, suna da dalilin da ya janyo yin su. Tare da cewa wasu malamai sun dauki cewa zawatul asbab kamar irin su tahiyatul masjid in a lokacin fadawar rana ne da lokacin hudowarta da lokacin da ta kai tsakiya ko da ka shiga masallaci, suka ce ba za ka yi ba sai dai ka tsaya, in tsayuwar ba za ta wahala gare ka ba, domin kar ka zauna ka shiga cikin hani a wannan, wato ka shiga hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar ɗayan ku ya zauna sai yayi nafila raka'a biyu, kuma kar ka yi nafila kuma ka shiga cikin hani, kenan ka shiga tsaka mai wuya. Amma duk da cewa dai magana ta malamai ko da a lokacin hudowarta da fadawarta da lokacin da ta kai tsakiya inda tahiyatul masjid ne duka akan iya yi, don haka kenan a wancan hadisi hikimar dai a wannan hadisi su kasancewar dan kar mu yi kamantacciya da kafirai, ma'ana dangane da yin sallah ta nafila a lokacin hudowar rana da lokacin fadawarta, domin a wannan lokaci suke mata sujada. الحديث الثامن والخمسون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأقوى وزيد بن ثابت ومعاذ بن عبرة وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عن الجميع والسنابه ولم يسمع من النبي صلى الله والسنابه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. Wato wannan duka ishara ce mallan yake zuwa ga dukkan waɗannan sahabbai sun fito da hadisin da yake hani game da yin nafila bayan la'asar sai rana wato ta fada, haka nan bayan asuba sai rana ta daukaka, ba dan kar littafin yayi tsawo kenan mallan yayi ishara ya zo da hadis inda zai iya tsayawa matsayinsu. Kenan wannan shine sai yake cewa la salata ba'da subhi, wato kar ɗayan ku yayi sallah bayan asuba ko kuma babu sallah bayan asuba hatta tartafi ash-shams, manzon Allah yace sai an kai lokacin da rana ta daukaka, kenan ta daukaka gurgudan tsawon goran mashi, bayan kenan hudowarta gwalgwadon minti 15, to a wannan lokaci ya halatta mutum ya yi nafila. Sai ya ce wala salata ba'da al'asr, bayan la'asar wato babu sallah ta nafila hatta ta giba shams, wato sai an kai lokacin da rana ta fada, in ta fada to ya halatta kai nafila a wannan lokaci, kamar yadda akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan anan kar mu fahimci cewa sai an sallaci magriba, in ne ta riga ta fada to ya halatta ai nafila. Kamar yadda yake cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib qala fi thalitha liman sha'a karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna, hadisin na cikin Bukhari auna Abdullah ibn Mughaffal Allah ya karra masa yadda, manzon Allah yake cewa ku yi sallah gabanin magruba, ku yi sallah gabanin magruba, ku yi sallah gabanin magruba, ma'ana gabanin sallah ta magruba. A karo na uku sai manzon Allah ya ce wanda ya so, dan kar mutane su rike shi a matsayin hanya ce wanda take madawwamiya, a kullum ba za ka yi sallah ta magruba ko da duhu zai shiga kace sai kai nafila raka wannan gabanin magruba sai kai raka'a biyu dan haka sai ce liman sha'a ga wanda yaso an gane ko in kaga lokaci zai tafi to kai sai abinda ake bukata ayi sallah ta magruba akai sai kaga wannan hadisi yana nuna cewa ashe ba sai an gama sallar magruba ba sannan za a yi nafila in dai rana ta fada to lokaci ne wanda ya halatta a yi nafila haka hadisi na cikin sahihu muslim Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fadawar rana kafin sallah ta magruba muna yin raka'a biyu almajirin Anas yace shi manzon Allah ya ganku ko kuna yi Anas yace kurai ya ga muna yi kuma bi hane mu ba duk abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi tanka ba to wannan dide yake da yace ai don haka sunna ce ta kaririya don haka wasu malamai suka kilga cewa yin nafila raka'a biyu gabanin magruba suna daga cikin arrawati to don haka kenan bayan sallar asuba shi ma mutumin da raka'atul fajr suka kuce masa ka zo masallaci an tada iqamar sallah ta asuba kai ko baka yi ba raka'atul fajr to abinda zaka yi anan in an gama sallar asuba kai zai zaka iya tashi ka yusu dama ta biyu kana iya bari in rana ta hudo ta daukaka a wannan lokaci sannan sai ka rama domin duka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar asuba an gama manzon Allah sai ya ga wani sahabi na sallah da ya gama sai manzon Allah ya tambaye shi wace sallah ce kake yi yanzu sai ce ya rasulullahi raka'o'i biyu da ake yi gabanin sallar asuba sune suka kunce mu sune nake ramawa a yanzu manzon Allah bai ce masa komai ba an gane ku kenan didi yake da yace cigaba da yin haka in har haka ya faru to haka kuma hadisi sahihi daga Abdullahi dan Umar bayan hudowar rana in ta daukaka a wannan lokaci lokaci ne wanda yake na rama raka'atul fajr shi ma hadisi ne sahihi to dan haka sai ka sanya su a cikin layin duka ba sa daga cikin halin da aka yi a cikin kenan wannan hadisi da hadisin da ya gabata الحديث التاسع والخمسون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب
نعم
جابر ابن عبد الله الأنصاري الله إكرى مسيداي للي عمر الله يددشي أرانر ياكن خندك يازو جمزن الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس wato bayan rana ta fada fa ja'ala yasubu kufar quraish umar sai ya hadu yana zagin kafirin quraishawa lafazin jala ja'ala fi'il ne daga cikin af'alu shuru wanda a hausa sai ka ce fa ja'ala sai ya hadu yasubu kufar quraish wato yana zagin kafirin quraishawa amma fa karka fahimci zagi irin namu a yau an gani ku wanda akwai maganganu waɗanda suke na batsa na alfasha a cikin zage-zage na jama'a a yau abinda ake nihi ce zagi dai a can kalimomi waɗanda suke marasa daɗi su ne ake kira da asab shine yace fa ja'ala yasubu kufara quraish sai Umar ya hadu wato yana zagin kafiran quraishawa wa qala sai yace ya rasulullah ya manzon Allah kina wannan yana nuna mana halaccin zagin kafirai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ma Umar inkarin zagin da ya musu inda laifi ne zagin kafiri to da take yanki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Umar daga yau adina saboda ka'ida ta malamai suka ce la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja jinkirin bayani dangane da lokacin da ake buƙatar shi baya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya ganin aiki na ashayi ja bakin shi kyale wa qala ya rasul Allah Umar sai ya ce ya manzon Allah ma kittu usalli al-asra hatta kadat ash-shamsu taghrib yace wallahi ban sallaci sallata al-asr ba ban kusa ba na sallaci sallata al-asr yace sai da rana ta je fadawa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wallahi ma sallaituha manzon Allah yace wallahi ni ma ban sallace ta ba anan kasancewar wato Umar ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai samu ba yin sallah ta al-asr sai gaf da fadawar rana a lokacin da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rana ta riga ta fada sai yake ga ma manzon Allah ban samu ba nayi sallah ta al-asr yace sai gaf da fadawar rana ma kittu usalli al-asra sai yake cewa hatta kadati shamsu taghrib yace ban kusa ba na sallaci sallata al-asr yace sai da rana ta ji da gab da fadawa manzo Allah sai yace wallahi ma sallaitu yace ni ma wallahi yace ban sallace ta ba halaccin mutun yayin rantsuwa ba tare da an rantsar da shi ba domin Umar ba rantsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma manzo Allah sai ya masa rantsuwa kuma anan me zamu iya fahimta irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bibiyar sahabbansa dangane da tausasa musu anan manzon Allah yana kallon lashi ne ga Umar yana cewa wallahi ni ma ban sallace ta ba anan malamai suka ce halaccin in baka yi sallah baka ce ban yi ba an gane ku saboda nan manzon Allah ya ce wallahi ma sallaituha qala sai Jabir yake cewa fa qumna ila bubahan sai muka je zuwa wani kwari da ake kiran shi bubahan daga cikin kwaruruwan Madina wanda karmu manta ya gabata a cikin darasin mu na Bukhari wanda shine ake kiran shi Wadul Aqiq wanda manzon Allah yace kuma kwari ne wanda yake ma abucin albarka fatawadda alis sala manzon Allah yayi arwalla domin sallah wa tawaddana laha wato Jabir yace mu ma gaba ɗaya muka yi duk bamu ba fa salla al-asr ba'da ma garabati shams manzon Allah ya sallaci sallah ta al-asr bayan rana ta fada kuma salla ba'da al-maghrib sannan bayan an gama al-asr kin aka tashi kuma aka yi maghriba wanda akan wannan gaba wasu malamai suka tafi akan cewa kubutattun sallah jira su wajibi ne misali baka yi az-zuhr baka yi al-asr sannan rana ta fada kenan lokacin magharba ya zo anan malamai suka ce sai ka yi az-zuhr sannan ka yi al-asr sannan ka yi magharba wasu malamai suka ce kai koda lokacin ita wannan sallah halartacciya zai fita dole sai ka jiro matukar sallar bata kai biyar ba sallah biyar ita ce sallar yini da dare suka ce in ana bin ka sallah biyar ga ta shidda ta zo to anan sai kai ta shidda sannan sai ka jiro waɗannan biyar kin in baka yi hudu ba ga ta biyar ta zo suka ce koda ta biyar kin lokacin ta zai fita in ka ji tsoron ta biyar kin lokacin ta zai fita suka ce sai ka yi ta sannan daga baya ka jiro waɗannan hudu amma a magana wadda take tabbatacciya jera kubuta wanda ma suka ce wa mu je akan wanda suka ce wajibi ne suka ce sai dai a cikin wani halaye lokacin da kasancewar misali baka yi az-zuhr ba baka yi al-asr ba sannan kuma ga rana ta je fadawa abin da ya rage duka ba zai wuce ba ka samu raka'a daya rana ta fada an gane ku ko raka'a uku to anan suka ce sai kai la'asar in kai la'asar sannan kuma daga baya kai wa az-zuhr ki an gane ku saboda suka ce yin sallah a lokaci shine yafi maimakon sai ka yi az-zuhr kin daga baya ka yi ita wannan la'asar kin lokacin da ya fita suka ce anan kenan sai ka yi la'asar kin sannan daga baya ka yi az-zuhr kin kenan anan abin da ya rage maka dangane da fadawar rana bai wuce ba daga raka'a uku zuwa daya kenan suka ce sai ka yi la'asar sannan daga baya ka yi az-zuhr kin akan kenan malaman da basu kayyade da sallah hudu ko kuma sallah biyar ko kuma sallah biyar ga ta shidda ta zo hali na biyu suka ce idan kana jin tsoron kucewar jami'i ma'ana ba ka yi az-zuhr ba sannan an tada iqama ana sallah ta al-asr kana jin tsoron kafin ka gama wannan az-zuhr kin za a gama jami'i anan suka ce sai ka je ayi jami'i da kai sannan in an gama ka tashi ka yi al-asr kin ka hali na uku suka ce anan sallar da mutun daya bayyuwa shi yayi ta kamar misali sallar juma'a juma'a domin bata inganta kai kadai kace sallar juma'a ce zakai ba kai sallar asuba ba sannan kuma ga lokacin juma'a yayi an tada ikamar sallah ta juma'a anan sai kai juma'ar in an gama juma'a sannan kuma ka ramu sallar ka ta asuba hali na hudu suka ce anan mutumin da ya manta ya tashi lokacin la'asar yayi an gane ku shi kuma ashi bai yi azhar ba yana cikin yin la'asar sai ya tuna bai yi azhar ba ko kuma bayan ya gama la'asar sai ya tuna ashi shi bai yi azhar ba anan suka ce to sai ya tashi yayo azhar din shi amma ba magana da ya saki la'asar kin amma in yana tsaki-tsakin yin la'asar kin ya tuna bai yi azhar ba suka ce abinda ake bukata ya yanke ta sai ya zo yayi azhar kin sannan kuma sai ya saki yin la'asar kin amma tare da cewa musamman kamar malaman malikiya su sun tafi akan cewa wajibi ne jera kubutattun salloli tare da wanda lokacin ta yazo suka ce in kana yin la'asar ka tuna kai la'asar ka tuna ba kai azhar ba suka ce anan azhar la'asar kin ta ba shi dole za ka yi la'asar kin kai azhar kin sannan kuma ka tashi kai la'asar kin in kana tsaki yayi ne ta ba shi dole za ka yanke sannan kai azhar sannan kai la'asar to amma malamai suka ce a karan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a fahimtar wajibci sai dai a fahimci cewa sunna ne saboda anan hadisi ne ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaya rana ta riga ta fada bai yi la'asar ba amma sai da yi la'asar kin sannan kuma wato yi sallah ta magariba don haka suka ce jera kubutattun salloli da wanda lokacin ta yazo wannan matsayin shi sunna ne ba wajibi in a cikin irin wannan halin ne kamar yadda muka zana to matsayin sunnar ma ya sauka kenan dole ka gabatar da waɗannan salloli suka ce sai dai in kun aro wancan hadisi kun hada na sallu kamar ra'aytu muni usalli kenan in an gama za a iya fahimtar kenan wajibi ne kamar yadda yake sallu kamar ra'aytu muni usalli da bayan rana ta fada kin sai dai la'asar kin sannan kuma sai yi magriba kin kenan in ka tafi akan cewa wajibi ne ma waɗannan halaye hudu dole ka tuge su jin tsoron fitar lokaci kenan jin tsoron kucewar jami'i na uku sallar da mutumin da bata yiwa yayi ta shi kadai kenan kamar sallar juma'a na hudu kenan lokacin da mutum ya manta baka yi azhar ba sai bayan ka gama la'asar ka tana baka yi azhar ba anan kenan kawai azhar kin ita kadai zaka yi la'asar kin ka ingantacciya ce nan muka zo karshen baban da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر